بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da halattar wannan guri na walima na auren dan uwa Muhammad Abdullahi da Nana Aisha Babiyo a wannan unguwa mai albarka a dorawa na Abba a wannan gari namu mai albarka na Kano Nigeria kamar yadda aka sani dukkanin mun haɗu ne dan kai waɗannan bayin Allah murna da kuma ƴan uwa ɗaliban mu na ilimi matasa da suke wannan unguwa masu kokarin yaɗa sunna a dare da rana suka shirya wannan zama da wannan faɗakarwa dan a amfanar da su ma'aurata da kuma mahalarta gabaki ɗaya. Abu na farko wajibinmu ne a matsayinmu na musulmi mu sani cewa shi aure da kuke gani ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala da yake bawa wanda ya ga dama, yake kuma azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Da yawa daga cikin mutane akwai wanda suna neman su yi auren Allah bai ba su dama ba, da yawa akwai waɗanda sun yi auren ba a samu kwanciyar hankali da jin daɗi ba. Daga cikin mata akwai wanda suke neman su yi auren bai yi ba, daga cikin maza akwai wanda suke neman su yi auren bai yi ba. To na farko dai wajibi ne mu sani cewa shi wannan aure ibada ne kuma addini ne, kenan ya kamata musulmi idan sun yi aure a ga alamar musulunci a cikin aurensu, ba a cike auren da yahudanci da maguzanci da saban Allah ba. Ɗaya kenan. Na biyu, addini ne aure kuma sunna ce ta annabawa. Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin alqurani wa min ayatihi cikin suratul rum nan
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun.
Allah yana mana bayani cewa yana daga cikin ayoyinsa ya halitta mana a tsakanin mu ko a cikin mu wato azwajan matan da zamu aura ko kuma su maza ai su mata samu mazan da zasu aura a samu azzawj, namiji ana ce da shi zawj, haka mace ma ana ce da ita zawj. Min anfusikum azwajan, sai Allah ya faɗi hikimar yin aure wanda da yawa cikin ma'aurata sun jahilci wannan hikima. Daga cikin hikimar shine Allah ya ce litaskunu ilayha, dan ka samu sukuni ko ku samu sukuni. Me sukuni? Ku samu kwanciyar hankali. Ana yin aure ne dan a samu natsuwa, ba dan a samu firgici ba. Ana yin aure ne dan a samu kwanciyar hankali, ba dan a samu tashin hankali ba. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kuma Allah yayi bayani daga cikin rukunnan aure abinda yake tabbatar da aure da zaman aure shine al-mawadda, soyayya, ar-rahma da jin kai da tausayi. Duk auren da babu soyayya, babu jin kai, babu tausayi a ciki, to wahala ne kawai a cikin sa. Kenan wajibi ne ma'aurata su gane su yi kokari su samar wa junansu sukuni da kwanciyar hankali. Shine litaskunu ilaiha, duk wanda ya kuskura ya auro mace wacce bai samu kwanciyar hankali da ita ba, to bai ci sa'an aure ba. Haka kuma duk amaryar da aka kai ta gidan mijinta bata samar wa da mijinta sukuni da kwanciyar hankali ba, to bata zama amaryar kwarai ba. Haka kuma duk wata yarinya budurwa ko wata bazawara da bata yi aure ba, wanda bata sa a ranta cewa za ta samarwa da mijinta kwanciyar hankali da nutsuwa ba to lalle wannan ba ta da kyakkyawan manufa kuma tana cikin matan da suke ba na kirki ba shi yasa Allah ce li taskunu ilaiha ana yin aure ne dan a samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma yau saboda jahil tan sharuda na aure da shari'ar aure to sai mutum ya zo aure mai kunya ji dadi sai ya fada cikin tashin hankali da firgici ta fara zaginka ta fara cin mutuncinka ta fara kada yanzu nan ina tahowa nake ta jin wani yana turo mu wani rikici na aure da aka yi duka auren nan ko wata daya bai kai ba amma ta cije shi ta dake shi ya dake ta ta zage shi ya zage babanta ta ci mutuncin sa ya ci mutuncinta da an yi soyayya an yi ta ƙarya ina son ka ina kaunarka wallahi ina begenka shi ma ina son ki ina kaunarki ina begenki ina kaza dinki duk akai ta yi irin wannan soyayya ta ƙarya ta ƙarshen zamani da ake gashi an zo an shiga gidan duka ba a wuce ko wata daya ba ana uwa ka ubanka ciki saboda me galiban yau daga cikin iyayen mu mata suna jahilcin manufan aure sai dai a ta kwalliya kaga yarinya budurwa tayi kwalliya kamar za ta tsinke amma tana shiga gidan miji tayi mai hauka ba ta da nutsuwa saboda ba ta da tarbiya ba ta samu tarbiya mai kyau ba ta fi mai da hankali akan kwalliyar jikinta da fidda tsaraici da kazanta da shari'a ta hana amma idan an je gidan mijin ana dokin an yi aure amma ai ta shirme ga rashin girmama iyayensu mata ga rashin daukan shawara a wurin manyan mata a yau yan matan zamani da ya kamata ku rinka neman shawaran manyan mata da suka shekara 20 30 40 a gidan miji suna yin aure sai ku tambaye su yayi ake zaman aure su gaya muku in ran miji ya bace ya ake kwantar da hankalinsa amma duk sun lalace ba su da abin da suke kalla sai arewacin tibo sai yan wasan kwaikwayo sai dan kaza su suke koya musu a ya za su rayu yaushe za a yi dan wasan kwaikwayo koya miki rayuwar aure ya za a yi dan film ya koya miki ya za ki zaman aure sai dai ya koya miki bala'i ya koya miki musiba ya koya miki rashin ladabi ya koya miki rashin kunya shi yasa yanzu ana yin auren babu litaskunu ilaiha din a ciki ana yin auren wani da mai ya aure ta dan sifar ta ne ya ganta yar budurwa mai dan haske di ya biya gigi ce ya rude ya je ya biya kudi ya kashe mata kudi ya mata hidima ba dan Allah ba dan gangan jikinta ya auro ta yana zuwa da ya biya bukatar sa akan ta shikenan sai ta ci gaba da gamuwa da wulakanci anan nake gaya wa yara yan mata duk wacce ta kuskura ta je ta auro wani ba wai dan Allah yake son ki ba saboda kamar ki ne kina nan zaki robe zaki fita daga hayyacin ki haihuwa daya haihuwa biyu haihuwa uku zaki fara fita daga hayyacin ki in kin duba hoton ki a yau kina amarya to ki sake duba hoton ki bayan shekara uku shekara hudu shekara biyar kin tara yaya kin fara muka daiwa kin fara zare ido kin fara fitar da hakware kin fara kaza abubuwa dai ga sunan wadanda za su nuna muku rayuwa in ba ku bi Allah ba ba za ku samu zaman lafiya a gidajen auren ku ba so ya kamata tunda akwai mata a nan shi yasa nake kausasa harshe nake muku bayani daga cikin manufar aure duk matar da bata samarwa da mijinta sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a aurenta ba to wallahi tallahi an kashe kuɗi ne kawai auren babu ladan auren kuma babu jin dadin auren wahala kan wahala ya mai da ke bazawara kin tara yaya ki zo ki bi layi kina ta neman mijin da zaki aura ki je kina bin mai mace uku yana cewa dan Allah ni karki dame ni ina da yan mata da suke bina ko ki dawo kina bin mace mai mace biyu shi ma baya take ga zawarawa nan suna zuba birjik saboda sun kashe auren su saboda abin da bai kai ya kawo ba ku samar wa da kanku sukuni ku faranta wa mazajen ku kai ma namiji din namijin da yayi aure bai samar wa iyalinsa sukuni da kwanciyar hankali ba shi ma ya kashe kudin sa kenan bai samu jin dadin aure ba dan idan matarka baka kwantar mata da hankali baka faranta mata baka mata mai dadi to ba yanda za a yi ku ji dadin rayuwar aure shikenan an zo an yi taron aure an yi taron walima an kashe kudi an ci abinci an dauki hoto an fada a rediyo an yi duk abin da za a yi amma a kwana ana kuka ana wahala wani cewa ya wallahi kashi take ba shi duka idan ya mata laifi ta rufa shi tai ta daka yana ni kiga daka tace an dake ka dan abu kazanka wallahi kake yadda ki kara sai in an kara me za kai ta dada mangare shi kuma du kar fa ki sake wallahi tausayin ki nake ji kin gani in na dake ki ba za ki ta dada dauko ka ta ko ta afka masa haka duka ya fito kuma yazo yana cewa wallahi sai na ga ya babanki tace ka je ka fada din a banzan bazara wani kuma shi yake dukan matar zulumatun ba'd wa fawqa ba'd ya daka ta daka wata tace wallahi ka dake ni nima in dake ka ka ci mutunci na in ci naka kuma muna nan muna tare duhu ya dake duhu da yawa haka ake zaman aure wata ta gasa shi a miyar sa idan tayi miya ya kasa ci in tayi abinci ya kasa ci shi kuma ya gasa ta akan bada kudin shafane haka rayuwar auren cikin wahala ba dadi sai za wasu wallahi tallahi nake ga muku tsoron jin auren suke yi sun suka ji labarin me ake yi a gidan aure tsorita take saboda mata sun canja tunanin su su ma mazan sun canja tunanin su wannan gabar ta farko kenan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yace a sanya ainihin wato ya sanya mawadda soyayya rahma tausayi dole aure sai da soyayya ki so mijinki ya so ki kuma ba zai taba yiwa a zauna zaman aure babu soyayya ba iyayen mu da kakanni suna faɗa lokacin da aka zo aure za a kai amarya daki sai aka zo ana rikici tsakanin amarya tsakanin soyayya da kuma hakuri soyayya tace ita za ta fara shiga daki hakuri yace shi zai fara shiga daki akai ta tafka rikici sai ga alkali ya zo yaya akai wannan fakara tun iyaye ne da kakanni
na'am
sai ga alkali ya zo yace yaya kuke faɗa sai soyayya tace wai 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 hakuri ne yace wai wai bazan shiga wai bazan riga shiga ba wanda da ni akai auren ba sai da akai soyayya ba aka zo aka daura aure hakuri yace to dan me zaki fara shiga soyayya zaki fara shiga daki ni kuma ai bazan a taba yin zaman auren ba in babu ni an taba yin aure ba hakuri aka ce a'a sai alkali yace kai hakuri shi yafi gaskiya kai hakuri ka fara shiga dakin amarya daga baya soyayya ta shiga dakin amarya yanzu anan abinda iyaye suke so su nuna mana duk wata soyayya da ake yi ta bayan gida soyayya da ake yi ta kafin ai aure sunanta wasa ba ta tabbata sai bayan kin shiga gidansa ya ga miyau dinki ya ga rashin kitsanki ya ga kazantarki ya ga rashin gama abincinki da wuri ya ga ainihin wato rashin iya abincinki ya ga rashin ladabinki ya ga rashin hakurinki in ya kau da kai ji ya yafe to wannan shine soyayya ku take ta gaskiya kin ga ashe akwai bukata a fara yin shimfida da hakuri a gidan miji shi yasa Allah ya ji kan iyamu da kakanni Allah musu salama idan an zo yin barka wa ma'aurata sai a zo in za a salame a ce to sai fa hakuri to sai dai fa hakuri abinda duk iyaye suke gaya wa amarya sai hakuri fa kuma haka ake gaya wa miji shi ma iyayensa na kwarai sai hakuri fa sai hakuri ana gaya muku kenan rayuwar aure ba za ta yi ba sai da hakuri duk wacce ta ba mai hakuri bane to wallahi tallahi in ta shiga gidan miji ita ta tafi kowa wahala haka duk wanda ya san bai da hakuri mafadacin mutum ne mai yawan zagi mai yawan duka mai yawan kaza mai yawan kaza to billahi azimu idan yayi aure wahalar banza zai sha dan ku in dai mace ce zaka aure ta in dai mace ce tunda ba yar gidan Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam ko to ka shirya haukar da za ta yi maka alƙawari ne in dai mace ce kawai kowa ce ce kuwa kawai ka shirya wata ran sai ta maka kwaba kenan ka kana buƙatar ka zama mai hakuri Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya manzon Allah cewa walaqad arsalna rusulan min qablika
walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah
nam
likulli ajalin kitab
a wannan ayar Allah tabaraka wataala yana mana bayani cewa hakika mun aiko da rusulan min qablika wasu manzanni kafin kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan ana kwantarwa da manzon Allah hakuri ne ana kwantar mai da hankali cewa fa wasu sun yi auren kafin kai waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma muka sanya suna da mata jama'a duk annabawan Allah suna da mata wannan yake nuna mana muhimmancin aure yake nuna mana lalle duk wanda ya aure ya shiga layi na annabawa ya shiga koyi da annabawa haka duk wacce tayi aure ana mata murna ta shiga koyi da layin annabawa waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya suna da mata suna da zuriya kenan daga cikin manufarin aure har yanzu abinda nake so na fitar a cikin wannan ayar shine zurriya samun zurriya wa makana lil rasulana an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah li kulli ajalin kitab Allah yake muka sa suna zurriya to yau daga cikin kurakuran da ma'aurata suke shine kin haihuwa daga cikin manufofin aure manzon Allah yace tanaka huta nasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yi aure dan ku haihu inda ba dan ana haihuwa ba da ba kowa anan inda ba dan ana haihuwa ba da wadannan yaran da suke mana surutun nan wadannan da su da yayyen suke mana surutun nan da ba dan haihuwa ba to da ba a same su ba ina ba ta ana fahimta ashe haihuwa albarka ne da ba dan haihuwa ba da amaryar nan bata zo ta tara mu anan ba da ba ta nan ashe yana daga cikin manufar aure a haihu amma yau in ba ku wani labari abinda ƴan matan zamani suke yi da abinda zamani yake zuga ƴan mata tana zuwa mallan ranar da za ta tare a gidan mijin sai ta je a soka mata allurar ana haihuwa shi mijin bai ma sani ba saboda wai kawai suna cewa ya zaki bari shekara daya kai a ganki da ciki riki-riki shekara daya ba ku more aure ba ba ku ji dadi ba hankalin ku bai kwanta ba ba ku shakata ba ba ku yi kaza ba yau akwai shakatawa ba ƴaƴa hajiya akwai wani kwanciyar hankali na aure ba haihuwa je ki tambayi waɗanda suka yi aure shekara 5 6 7 ba samu haihuwa ba kuma akwai hadari babban hadari likitoci suna faɗa duk matar da ta fara yin planning bata ma fara haihuwa ko ɗaya ba bata ma san tana haihuwa ko ba ta haihuwa ba ta je ta fara planning wallahi yana iya ragargaza mata mahaifarta gabaki ɗaya kuma yakan iya sa ta daina ma haihuwar gaba ɗaya so abinda ƴan mata suke yi a wannan zamani na kyamar haihuwa wannan dabi'a ce ta yahudawa kyamar haihuwa saboda su suna rayuwa ne akan duniya da tara duniya suna rayuwa ne don su samu suna son rayuwa kamar me suna fifita rayuwar duniya kamar me ga kin mutuwa so idan aka yi aure ayi burin Allah ya bada zuri'a ko a shekarar farko ko a shekara ta biyu ko a shekara ta uku ga abin da Allah madaukin sarki ya kawo so kuskure ne miji ya ta dirka miki allura kafin ma ki fara daukan cikin farko haka kuma kuskure ne ki je ki ta shan kwaya kafin ki ainihin wato a ba ni sunan shi haihuwa farko dan haka yana daga cikin manufa a samu yaya na kwarai masu yi wa annabi salati a samu yaya na kwarai masu karanta alqur'ani a samu yaya na kwarai wanda za su zamanto yayan mutunci yayan alheri daga karshe abinda nake so na bada shawara ga ainihin ma'aurata sune a gurguje kamar haka na farko ku yi rayuwa akan gaskiya kada ku yi rayuwa akan ƙarya rayuwa akan gaskiya ita ce rayuwa ta islama ke mata ki zama musulma shi ma ya zama musulmi ki zama kanita ya zama kaniti ki zama ta'iba ya zama ta'ibi ki zama sadika ya zama sadiki Allah ce innal muslimina wal muslimati
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين
نعم
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
نعم
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
نعم
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
الله أكبر
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
ممتاز kin ga wannan ayoyin gaba daya sai Allah ya kawo musulmi namiji musulma mace mumina namiji, mumina mace. Abinda nake so, duk sifofin nan da Allah ya kawo a cikin Alkur'ani, miji da mata, to ku hada, ku hadu ku zama masu gaskiya, masu riƙon amana, masu ibada, masu ainihin tsoron Allah, masu haƙuri, duk Allah ya ambata. Was-sabirina was-sabirati wal-khashi'ina wal-khashi'ati was-sadiqina was-sadiqati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati kai was-sa'imina was-sa'imati wal-hafizina furujahum wal-hafizat. Ku zamanto masu kiyayewa amanar aure, da kansa zan rufe insha Allah. Masu kiyayewa amanar aure. Yau Allah ya kawo mu lokacin da mutum zai zo yayi aure, amma wallahi ba shi da garantin matarsa, shi kadai ne mijinta. Yau mutum zai zo yayi aure, amma wallahi ba ta da garantin shi kadai ne mijinta. Ya tafi ya nemi mata, ita ma ta tafi ta nemi maza. Akwai matan da sun san mazajen su haka suke. Dazu din nan wallahi wata mata ta kira daga wata jiha. Tace yau mallam ina da shekara 33 da ni da mijina, amma naje unguwa na dawo na tarar da mai gidana yana neman matar banza ido da ido na ganshi kamar turmi da tabarya a gidana, a ɗakina, a kan gadona. Tace na ganshi ya ganni, na ɗebe jakarta, na ɗebe wayoyinta, na ɗebe silifas ɗinta, na ɗebe kaza ɗinta, na ganshi na ganta. Nace yanzu Alhaji abin da za ka yi min kenan? Yace ki haƙuri. Tace ga kin sallah, baya son sallah. Yanzu wannan matar ta haifi ‘ya’ya barkate da mijinta, amma ga abin da ya mata saboda cin amanar aure. To ita ma matar akwai wanda suke yawo suna bin maza, tana gidan mijinta, tana aure, amma tana chatting da wasu maza. Musamman ‘yan matan zamani, duk wanda ya auri budurwa a wannan zamani ya sa ido na ƙurulla a kanta, ya kafa mata CCTV camera, kuma ya rinka duba wayarta don ya san da wa take alaƙa. Wallahi da yawan suna tahowa da bulbushin soyayya tsofaffin samarinsu. Kana zaune yarinya tana ma ɗagawa, tana maka abin, kana magana tana wai meye da Allah. Akwai wanda tace eh na maka ɗin, ai akwai inda ake nuna min soyayyar sama da yanda kake nuna min. Ni in ban da tsotsayi ba ma da bin iyaye ba ma na zo in aure ka, ina da masoyina, ina da mai sona. Yace he, yace to ashe kenan ma ba da shi ake yi ba. Ya biya kuɗin sadaki, ya kama kuɗin gida, ya kashe kuɗin walima, ya kashe kuɗin kaza, amma wallahi ba ta yi da shi. Kuma abin tausayi, da wayarsa ta 50,000 da ya sai mata, ko da wayarsa ta 100,000 da ya sai mata, ko da wayarsa ta 1,000 da ya sai mata, da shi ake zuwa ake chatting ɗin da wasu maza na banza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Aji tsoron Allah, a riƙe amanar aure. Mazanku da matanku, muna fatan alkhairi a wannan aure. Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya. Allah ya sa aljanna makomarmu. Kuma muna ba da ainihin haƙuri da rashin farawa da wuri, saboda masu ɗauka na ne ba su je da wuri ba, ba laifina ba ne ba. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.